بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shine daren 1 ga watan Safar shekarar Hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 25 ga watan July 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 dake nan wato yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin zaman mu na yau insha Allah zamu yi tattaunawa ne a matashiyar muhimmancin wa'azi ga rayuwar mu wato musulmi yana da tsananin bukata zuwa ga ya dinga sauraron wa'azi da ake masa a koda yaushe da kuma kokarin yin aiki da abin da yake saurare wannan yana daga cikin muhimman abubuwan da za su amfani mutum a rayuwar shi ta duniya da kuma bayan rasuwarsa da kuma ranar haduwarsa da Allah madaukakin sarki a zamu gina wannan tattaunawa karkashin fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl aya ta 125 da Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan sai Allah yake cewa inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi ubangiji madaukakin sarki yake cewa ud'u ila sabili rabbika ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati kai amfani da al hikma wal mau'izati al hasanati da kuma al mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan idan zaka yi jayayya da su kuma kai jayayya da abin da yafi kyau inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili shi yafi kowa sanin wane ne wanda ya bata daga barin tafarkin Allah wa huwa a'lamu bil mutadina kuma Allah shi yafi kowa sanin wane ne su wane ne suke kan shari'a lafazin al hikma da muka dan tsallake shi ban fadin shi da Hausa ba da shi da al-mau'izatu al-hasana saboda suna da alaka da wato matashiyar zancen da muke so mu idan aka ce al-hikma a wannan aya da ire-irenta abinda malamai suka fassara wato kai musu wa'azi da wahayi shine al-hikma qur'ani da sunna ko kuma da zance wanda yake tatacce mai ma'ana mai kama zuciya wannan shine fasarar da ake ma al-hikma ko dai ya zama nassoshin al-Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wahayi ko kuma ya zama ma'anarsa al-hikma zance wanda yake tatacce mai kama zuciya wanda aka faɗe shi a bisa salo na hikima da iya magana da ainihin faɗan zantuttuka waɗanda masu hankali za su ji cewa lalle wannan magana ce mai ma'ana sai kuma al-mau'izatu al-hasana wanda shine mahallin tattaunawa mu abinda yake nufi da al-mau'iza shine bil ibari al-jamila da zantuttuka na daukan izina wadanda suke da kyau sosai allati ja'alaha Allah hujjatan alaihim fi kitabi wadanda Allah madaukakin sarki ya sanya su zama hujja ga bayinsa a cikin Qur'anin sa aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu wa'azi da abinda zai zama hujja kai musu wa'azi da abin da zai kama hankalinsu kai musu wa'azi da abin da zai lissafin ni'imomin da Allah ya yi musu waɗanda kuma suke da buƙatuwa zuwa ga su gode wa Allah da ayyukansu kai musu wa'azi ka bayyana musu falalar da Allah ya yi musu sannan kai musu wa'azi ta hanyar janyo ayoyi waɗanda za su ja kunnuwan mutane su tsoratar da su daga ɓarna sannan da ayoyi waɗanda za su ja hankalin mutane su kwaɗaitar da su izuwa ga ni'imar Allah da rahamarsa. Al-Imam Shawkani a cikin tafsirin sa Fathul Kabir yake cewa al-mau'izatul hasana hiya al-maqalatu al-mustamila 'ala al-mau'izatil hasana allati yastahsinuha as-sami'u. Abinda yake nufi da wa'azi mai kyau shine zance wanda yake dauke da maganganun hikima wanda mai saurare zai ga cewa zance ne mai ma'ana, wa takunu fi nafsiha hasanatan, kuma ya zama da gaske ne zancen yana da kyau da itibari intifa'i sami'i biha, ta fuskar yadda masu saurare za su amfana da maganar, za ta musu tasiri a zukatansu, za ta canza tunaninsu zuwa ga abu mafi kyau, za ta sa su hannu daga kurakuran da suke yi, za ta kwadaitar da su zuwa ga ayyukan alkhairi da za su amfane su. To wannan aya ita ce matashiyar zancen mu. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati al aya. To idan muka yi tambaya a karo na farko cewa me ake nufi kenan da wa'azi, al wa'azu aw al mau'izatu a harshen larabci yana nufin nasiha, wato gaya wa mutum gaskiya, yana nufin tunatarwa, wato tunawa mutum ko mutane abinda suka manta game da makomarsu a lahira, abinda suka manta game da hukunce-hukunce da dokokin Allah. Sannan yana nufin wato tausasa zuciya, gaya wa mutane zantuttuka waɗanda za su yi tasiri a zukatansu, su tuna musu Allah, su tuna musu alkiyama, su tuna musu tsayuwa gaban Allah, kwanciyar kabari, su bayyana musu ladan da ke cikin ayyukan alkhairi da kuma ukubar da ke cikin ayyuka na ɓarna. Duk waɗannan suna cikin abin da ake ce ma wa'azi. Da haka za mu ga cewa malamai suka yi ta'arifin wa'azi a taƙaice da cewa al-wa'azu huwa kullu ma yadullu 'ala at-talyin wat-tadhkir wan-nasih waz-zajri wat-takhwif. Shine duk abin da za a bayyana wa mutum wanda zai taimaka mishi wajen zuciyar shi ta tarawrawa, ta lausasa dan alkhairi ya shige ta. Kamar da Allah yake cewa misali faj'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lilmuttaqin a cikin suratul baqara. Muka sanya hakan ya kasance wato daukar hukunci, daukar wato hukunta waɗanda su abin da ke gaba da abin da ke baya, da kuma wa mau'izatan, kuma abin da zai raurawa zuciya na masu tsoron Allah. Haka kamar faɗin Allah, haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqi a cikin Ali Imran kenan. Mau'iza anan yana nufin abin da zai sanya zukata. To haka nan at-tadhkir, tunawa mutane a hukunce-hukunce ko abin da suka manta. Kamar da Allah yake ba mu labari game da mace wadda take kangare wa mijinta, take bokare masa. Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, lalle matan ku wanda kuke tsoron bokarewarsu da kangararsu, Allah ya ce fa'idhuhunna, wato ku tuna musu falala aure, ku tuna musu girman a matsayin miji a shari'a, ku tuna musu alkawarin da Allah ya yi na azabtar da mace wadda bata mijinta ba. Shine ma'anan fa'idhuhunna zuwa ƙarshen aya. Wato kamar yadda malamai suka ce ai zakkiruhunna ma aujabahullahu alaihinna min ta'ati zawji, ku tuna musu abinda Allah ya wajabta musu na da'an miji da sauransu. To haka nan kamar fadin Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, Allah ya ce ya ku mutane hakika tunatarwa ta zo muku daga Allah Ubangijinku. To haka nan kuma wazzajir, da jan kunnen mutane, jan hannun masu barna, kamar yadda Allah yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bih. Allah yake ku tuna abinda Allah ya saukar muku na ni'imarsa na alqur'ani, ya saukar muku da littafinsa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya'idhukum bih, yana jan kunnenku da wannan alqur'ani da sunna. Haka kuma fadin Allah ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga cikin suratul nisa'i Allah yace fa a'rid anhu ka kauda kai daga barin munafikai Allah ya riga maka bayanin su duk da haka sai Allah yace wa idhum kuma ka ja kullun su wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka fada musu magana wanda za ta ratsa zakatun su dan su tsorata wannan shine at-takhwif kamar yadda an-nahas ya fassara cewa a ma'anar wannan wajen shine at-takhwif a tsoratar da su to din gurungun shi kanshi alqur'ani ana kiran shi da suna wa'az kamar da waccan ayar daga cikin fasarorinta ya yi nasu kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wasu malamai suka ce wannan ma'anar shi kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wato alqur'ani wanda yake waraka ne daga cututtukan da suke suke damalmala zuciya cutar kafirci da munafunci da fasikanci da hasada da keta da zalunci da mugun nufi da sauran waɗannan cututtuka waɗanda suke suke lahanta zuciya to Qur'ani shine maganin su haka shi alqur'ani shi ake nufi a nan gabaki ɗayan shi ya zo ne dan yi wa mutane wa'azi to halawan nan ya nuna mana wato ma'ana abin da ake nufi da wa'azi shine tuna wa mutane Allah gaya musu wato abin da zai amfani su addinin su da rayuwar su tsoratar da su akan wani kuskure da suka yi da ake masa wa'azi ba dole sai an tara mutane kamar yadda muka tara haka ba mutum na iya yi ma mutum dan uwansa kamar yadda annabi luqmana ko luqmanul hakim bisa sabanin malamai yayi wa dan sa wa'azi kamar yadda a wannan ayar da muka ambata wallahi takhafuna nushuzuhunna kaga miji ne yake yi ma matarsa wa'azi ba dole sai an gayyato wasu ba daga shi sai ita misali kamar yadda zaka yi wa abokinka ko makwabcinka ko ɗanka ko ƴarka ko wani duk dai sanda za a tuna wa mutum wani abu da ya shafi al'amarin lahira ko ya shafi al'amarin rayuwarsa ko addininsa to wannan abu yana ɗaukan sunan wa'azi sannan kuma sai wannan wa'azi da aka sani na al'ada wanda ake yi a lokacin sallar juma'a wajen hutuba ko wanda ake yi a majalisi na karatu ko wanda ake a wasu tarurruka ko wasu wurare da aka ga dacewar munasaba to daga cikin abin da ya kamata mu ambata a nan shi menene ake yin wa'azi da shi wato menene content din da ya kamata a samu a cikin maganar mai wa'azi wannan zai mana amfani kwarai a wannan zamanin mu masu saurare dan mu iya tantance wane ne ya kamata mu saurari wa'azinsa domin a wannan zamanin masu wa'azi sun yi yawa ko ta ko ina ga su nan kowa na ta faɗan abin da yake ganin ya gamsu da shi kuma yana kiran mutane zuwa ga azu a duwar na abu kama tun daga kan mazowa ƙungiyoyi na bid'a iri-iri daban-daban ga su nan ga 'yan ƙalaƙata nan ga 'yan shi'a nan ga gulatu sufiya ga su nan kala daban-daban sannan a cikin gidan ahlus sunna ma wasu da suke wa'azin ta yi ba su cancanta ma su yi ba wasu da suke wa'azin ta yi abin da suke faɗa ba shi ya kamata su faɗa ba ko hujjojin da suke kafawa ba su ne ababen kafa hujja ba so da haka yake da muhimmanci aƙalla musarru usul aqlam wato musan magana a dunkule wajen sanin da me ake yin wa'azi idan muka kalli adabiyat wato maganganu da rubuce-rubuce da malamai suke akan wannan fage za mu ga cewa ababen yin wa'azi watakila ba sa wuce abu guda biyar na farkonsu shine shi kanshi alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma shine tushe na farko na yin wa'azi domin a cikin shi akwai wa'azozi masu yawa akwai ayoyi da surori da gaɓoɓi waɗanda suke a cikinsu akwai dai waɗannan abubuwan akwai tsoratarwa akwai faɗaitarwa akwai tuna mana Allah akwai hana munanan ayyuka akwai umarni zuwa ga kyawawan ayyuka da makamantansu da haka za mu ga Allah yana cewa ga manzansa qul ka ce musu in qul innama unzirukum bil wahyi ka ce musu kadai ni ina jan kunnanku ne ina muku gargadi da alqur'ani wala yusmi'u summa du'a idza ma yunzaruna idan muka dauki wahayi anan da ma'anarsa ta farko ta alqur'ani ko mu dauke shi da ma'anar alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama da cewa wannan aya ta yi mana kwabarin abu guda biyu cewa ana wa'azi ne da alqur'ani ana kuma wa'azi ne da sunna wato duk wanda zai maka wa'azi idan ya faɗa maka cewa kaza ba kyau to ya ce maka saboda Allah ya ce ko ya ce maka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yace maka ayi kaza za a samu lada, to ya gaya maka inda Allah yace akwai wannan lada, ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wannan lada. Ka kula da kyau ya kai musulmi wajen sauraron wa'azi ko wani abu makamancin haka. Ya zama da cewa abu mafi yawa a cikin wa'azin shine ayoyin Alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bakin din abinda watin ake faɗi. Ya zama duk abinda ake faɗi ana goyon bayansa, ana kare shi ne da nassoshin Alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya zama da cewa shi ne faɗan hakan ba shi yake fasarawa da kanshi ba, yana faɗan fasara ne da malamai suka yi. Hakanan Allah maɗauki sarki yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nabirun mubin. Allah yace qul, kace musu ma kuntu bid'an min ar-rusuli, ba ni ne farkon wanda ya fara zuwa yace Allah ya aiko shi, an yi annabawa da yawa gabanin ni. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, ko ban san gaibu ba, saboda ban san a ƙarshen al'amari ya za a yi da ni ko da ku ba. In attabi'u, kadai abinda nake bi nake gaya muku, illa ma yuha ilayya, shine abinda Allah ya karantar da ni. Alkur'ani da sunna shi nake gaya muku, shine abinda Allah ya karantar da ni. Haka wani ji Allah yake cewa qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fabima yuha ilayya rabbi. Kace musu in kuka gana bata, to batar daga gare ni, amma kuma in kuka gana shiriya, to shiriya tana cikin abin da Allah ya mun wahayi. Kaga wato ana samun shiriya ne idan an yi aiki da abin da ke cikin Alkur'ani na wa'azi da sauran maganganu. Haka Allah yake faɗa wa zai ce nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Fadhakkir bilqur'ani, kai wa'azi da Alkur'ani man yakhafu wa'id, wanda ke tsoron azabar Allah bai mushi wa'azi da Alkur'ani. Saboda abu na farko da ake wa'azi da shi shine Alkur'ani mai girma. Ya zama da cewa duk abin da za a faɗa daga cikin shi za a tsakuro hujjojin. Abu na biyu shine watin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Domin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cike da wa'azozi, tana cike da nasihohi, kuma tana matsayin mai fassara Alkur'ani ne ta baje koli a kansa ta yi dalla-dalla da shi. Jibril hadisin Al-Irbat ibn Sariya radiyallahu anhu da yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wanda ya kai matuƙa, zarafat minhu al-uyun ko zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, wanda wannan wa'azi ya jijjiga zukata kuma har idanuwa ma sun yi hawaye. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi akwai wa'azi, akwai bayani akan lahira, akan aljanna, akan wuta, akwai karantarwa, akwai kwadaitarwa, akwai tsoratarwa, akwai hani daga barna, akwai kira zuwa ga aikin alkhairi da makamantansu. Saboda haka wajibi ne wanda zai yi wa'azi ya yi kokari ya ga cewa ya lalubo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su taimake shi wajen bayyana hukunce-hukunce na abin da yake faɗi. Kai ya dogara kawai da surutun bakinsa ko da molonka ko da hikimarsa, ko kuma a zo wa'azi a fige kawai da wasu zantuttuka wanda ba su da alaƙa da shi, ko kuma a fige da hakaito maganganun wasu kafirai ma, wasu turawa ko wasu scientist, wasu maguzawa, daga cewa da maganganunsa ake yin wa'azi, ko kuma da labarai wanda suke masu ban mamaki da ban takaici ko ban al'ajabi, wasu ma waɗanda watakila ma ba gaskiya ba ne. Idan ka ji ana yin wannan, to ba wa'azi ake ba, ana da yin wani abu can daban, kana da ƴancin ka tashi kai tafiyarka. Ya zo a cikin wato tarihin al'imamu Malik radiyallahu anhu cewa wasu mutane sun taso takanas ta Kano daga ƙasar Andalus, wato ƙasar Spain kenan a yanzu, suka share watanni suka isa Madina. A lokacin a tafiyar da ake yi da kusan wata uku ake yi kafin a iso Madina daga Andalus, a shiga jirgin ruwa a sauka, wato a shiga jirgin ruwa daga can abin nan Iberia ɗin a sauka a kasar Morocco ko ko Algeria ko Tunisia bakin gaba, sannan a sake ratsawa a shiga Masar, a sake hawa jirgin ruwa abinna a tsallaka barul abid al mutawassit, a sauka a watakila Jidda ko wani waje makamancin haka, sannan ai doguwar tafiya ta wajen mako biyu kafa isa kasar Iraki. A lokacin kasar Iraki ita ce hajiratul Islam, ita ce cibiyar daular musulunci, ko ai tafiyar sati biyu kafa isa Madina. To haka waɗannan mutane suka taso takanas, suka taho garin Madina, sun zo karatu, suna zuwa sai suka tar ana sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka bi sallah, aka idar da sallah, ana idar da sallah, sallah ta farko kenan a masallacin, kafin ma su isa inda za su je gun Imam Malik. Sai wani mutum ya miƙe zai wa'azi, yana miƙewa sai mutane suka tashi suna ta fita a musu, sai kuma yara ƙanana suka fara ɗauko duwatsu da tsakon kwami suna ta jifan shi kamar suna jifan shaidan. Su waɗannan baƙi sai abin ya ba su mamaki, ya mutum yana wa'azi ana jifansa, duk da haka ba su cewa kowa komai ba. Sai suka tafi, aka nuna musu gidan Imam Malik, suna zuwa kuma sai suka ga wannan dattijon malami ɗaya ne daga cikin mutanen da suka gani a sahun farko da fararen kayansa, wanda ya tashi ya fita bai tsaya jin wannan wa'azi. Sai suka fara mishi da tambaya akan wannan matsala, cewa gafarta malam, ku wani irin gari ne nan garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin Annabi, wani yake zai wa'azi duk kuwa tsaye gaba daya, ku bar shi da yara sa ta jifan shi, dole ya bar masallacin. Sai Imam Malik ya ce, eh mu haka muke a nan ai, saboda mun samu manyanmu da suka karantar da mu suna ba da muhimmanci ne da ilimi ba da tatsuniya ba. Wannan mai wa'azi irin masu wa'azi ne na tirmi, wanda ya zo tsaya a waje kawai, duk tatsuniyar giza da koki, labaran da da na yanzu, to su kaɗai zai tafkarantawa, yana rikirkita mutane da hankulansu. Sai irin wannan ba a sauraron wa'azin shi, ba wa'azi ba ne wannan, a surutu ne kawai da ainihin jakan mago. Saboda haka idan za ka saurari wa'azi ya zama wannan shi za ka saurara. To amma akwai istisna'i, cewa kisoshi labarai ba duka ne aka hana a bayar da su a cikin wa'azi. Ana iya a ba da labari wanda yake da amfani, yake da abin ɗaukan izina, yake da ma'ana, yake da asali, wanda a cikin shi kuma babu cin mutuncin wani, ko tona masa asiri, ko yayata kurakurai, ko laifuffuka. Ina muka samu wannan shi ne, saboda a cikin Alkur'ani mai girma da muka ce shi ne tushe na farko na wa'azi, akwai labarai da yawa. Akwai labaran annabawa, akwai labaran al'ummomin da suka shuɗe, akwai labaran ɗaiɗaiwan mutane, akwai labaran ban mamaki, akwai labarai na ban tsoro da na ban takaici, duk akwai su. Kuma duk an kawo su don su zama wato abin ɗaukar izina. Allah ya ba mu labarin halitta annabi Adam, Allah ya ba mu labarin gwagwarmayar annabi Musa da Fir'auna, Allah ya ba mu labarin gwagwarmayar annabi Nuhu da jama'arsa, Allah ya ba mu labarin annabawa su Shu'aibu, su Isa, su Ibrahim, su Yusufa da makamantansu. Allah ya ba mu labarin wasu mutane da suka yi ma Allah bikinci, wanda Allah ya ba su arziki basu kyautata ba, irin wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn. Wa Allah ya ba mu labarin wasu masu rowa, irin abinna in aqsamu la yuslimunha musbihina. Allah ya ba mu labarin abun ban mamaki da al'ajabi, irin labarin aukan nabi marra ala qaryatin wa huwa khawitun hiya khawitun ala umsha, da irin labarin ashabul kafi, amma shi ka Allah ashabul kafi wa rafi bi kanu min ayatina ajaba. Allah ya ba mu labarai in daban-daban, kuma mu lura da kyau a cikin labaran galibin su ba a ambaton sunayen mutane, ba idan Allah bai san sunayen ba, a faɗi wane ne wasu alaihi nabi allazi atainahu ayatina fansalaka minha, ba a faɗi wane ne ainihin wato su wane ne ashabul kafir nan, ba a faɗi su ba, ba a faɗi ashabul jannati ne ba, ba a faɗi sunayen mafi yawan waɗanda aka ba da labarin su ba, ƴan kaɗan ne aka ambaci sunayen su kamar Fir'auna. Amma duk sauran ba a ambata ba, idan ba a sa ashqaha, wane ne shi ba a ambata ba, karsa ne Allahu kullati tudabbika fi zawjiha, ba a ambata ba. Haka hatta kissa Aisha radiyallahu anha, innal ladhi yajawazu al-ithma usbatun minkum, ba a ambaci wace ce ba. haka matar Fir'auna wadruhum masalan wadruhum Allah masalan allazina kafaru da ata Nuhu wa mar'atu Lutin ba ambaci wane ne sunayensu ba akan ambaci abinda ke ciki ne na izina da abinda ke ciki na wa'azi wani lokaci a faɗa zancan gurgudan muhimmancin wa'azi kamar da aka addinin kissa wasu annabawa da irin kissa Nabi Yusufa da makamantansu wani lokaci a kuntata aya ɗaya ko biyu ta isa da gurgudan bukata haka mu kuma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarai daban-daban labarin wanda ya kashe mutum 99 labarin mai sadauri da mai kuturta da makahu din labarin waɗannan da suka je cikin kogo ya rufe da su suka yi tawassuli da ayyukan su na alkhairi labarin saniya wanda ta yi magana duk annabi ya bada waɗannan labarin kala-kala har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin lahira abinda zai faru a kabari abinda zai faru ranar alkiyama abinda zai faru na ceto din ya bada labarin dujal ya bada labarin dawowar annabi Isa kaga wannan duka sunan su labarai amma duka labarai ne masu ma'ana na gaskiya ne labarai da su koya mana abubuwa da yawa labarai ne da su zama mana abin daukar izina a rayuwarmu sun bambanta da irin labaran da yanzu masu wa'azi suke bayarwa wanda kawai mutum zai dinga bada labarin da ya ji ne a wurin mai shayi ko wanda ya ji a cikin majalisarsu ko da suka hau keke nafe ko wanda wata buga mishi waya bai san ta ba majhuliya ta gaya mishi ko abin da ya gani a Facebook shi ne ko ba abin da ka ji malami ya zo yana bada irin labaran to wannan yana cikin kafabil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum zunubi a ce duk abin da ya ji sai ya bada labari sannan kuma yana cikin wanda zai iya zama mai tona asirin mutane da suka sirranta mai wani asirinsu domin da malami da ɗan sanda da likita da lauya duk waɗannan suna cikin waɗanda mutane na iya tirsasuwa zuwa ga su sirranta musu wani sirri nasu kuma aikinsu ya hukunta su kuma dole su riƙe wannan sirrin hasali likitoci kam sai an ma rantsar da su wanda za su fara aiki cewa za su kiyaye ma client ɗinsu ko patient ɗinsu amanar sirrinsu haka lauyoyi ma nake tsammani ko ya kamata malamai ma a dinga rantsar da su zuwa ga wannan al'amari ya yi tsamari ta yadda akwai malaman da wannan kawai aka san su malantarsa kawai ita ce labaran da na yanzu Allah ya kyauta bayan nan ana yin wa'azi kuma da hikimomi ta hanyar buga misalai ta hanyar kamar yadda Allah ya ce wa darabna lakum al-amsal Allah ya buga misalai iri daban-daban a cikin Al-Qur'ani da manyan abubuwa da ƙanana inna Allah la yasai an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha babu laifi a buga misali da wani abu da yake waƙi ko wani abu da yake zai iya faruwa ko zai iya yiwa dan ya ja hankalin masu saurare to wannan duka babu laifi ana iya yin wa'azi da su kuma ɗauki wannan a matsayin shimfiɗa mu zo kan asalin maganar da muke so mu shi ne menene amfanin sauraron wa'azi farko yana da kyau mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu bai bar mu haka ba sai da ya aiko annabawa da manzanni ya saukar da littattafai sannan bayan da ya dakatar da aiko da annabawa ya kuwace mana malamai dan su ci gaba da wannan aikin da annabawa suke al-ulama'u warasatul anbiya da aka daina aiko da annabawa tun da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yau fiye da shekara 400 Allah bai kyale mu haka ba sai Allah ya dinga tada malamai da masu wa'azi da masu karantarwa a cikin mu ko ina a kowane gari a kowane zamani a kowane wuri a kowane yanayi sai ga Allah ya huwace wa musulmi wani mutum cikin su wanda zai tuna musu saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan ya tsaye mana da hujja inda Allah ya bar mu haka nan kawai wataƙila mu samu abin faɗe cewa to ai ba a mana wa'azi ba to Allah ya mana wannan saboda ya zama akwai hujja a kanmu dan haka duk wa'azin da muka ji sai ya zama hujja fa a kanmu wato wajibi ne mai aiki shi wa'azin nan zai zama ko dai ya tsoratar da mu akan wani saɓan Allah da muke dan Madina ko kuma ya tuna mana wani abin da muka gafala ba ma aikata shi wani abu da zai amfane mu, amma yau da gobe neman abinci da shagaltuwa da rayuwar duniya da kyalekyalanta yana iya yamantar da mutum wani abu da zai mishi amfani. To mai wa'azi sai ya zo sai ya tuna maka, sai ga nan da nan ka dawo cikin hayyacinka, ka ci gaba da yi, ko kuma a sabunta mana imaninmu. Imani yakan koɗe, ya ɗashe, ya lalace, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kamar yadda sabon tufa yau da gobe ana wankewa, ana sawa, rana na dukansa, ana gogewa, sai kaga ya tsufa, ya zama kamar ba wannan tufan mai kyau ba. To haka imani yake ɗashewa a cikin zuciyar ɗaya daga cikin mutane wanda baya jaddada imaninsa. Alal misali, yanzu zaka ga idan aka ce yau Ramadana, ko kuma idan Ramadana ma ya gabato, irin wa'azozin da ake suna tuna mana ayyukan alkhairi, abin da ya kamata mu aikata na karatun alqur'ani, na sadaka, na kamewa da kama bakinmu, wannan dai yana sabunta imani. Kai da kanka zaka ji a jikinka cewa ba shakka yanzu imaninka ya fi na jiya. Idan shiga Ramadana yau, zaka ji cewa tabbas yau dinnan ga alama ka fi jiya zama yau amma muslim da yesterday, watakila mukan ja ka a zuciyarmu ko. To haka sanda mutum zai tafi aikin hajji ko umara, ko sanda ya kusanci wani yanayi na aikin alkhairi ta hanyar wa'azi, zai ji cewa imanin shi ya sabunta. Sannan wanda kuma dama yana kan aikin alkhairi, wa'azi na taimaka mishi wajen ya ji cewa ya tabbata akan wannan aikin alkhairi, wato ya ci gaba da zama akan alkhairinsa bai yi rauni ba. Sannan uwa uba, wa'azi na taimaka mana wajen ƙara sanin Allah da girmansa da buwayarsa da kuma ƙara jin tsoronsa da bin dokar Allah da kulawa da dokoki ko iyakokin da Allah ya gindaya mana. Sannan kuma yana taimaka mana wajen mu san addinin Allah. Waɗannan dukkansu abubuwa ne da wa'azi ke taimaka mana wajen mu san su. Idan muka ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Nisa'i daga aya ta 66 zuwa 68, wasu ayoyi guda biyu masu matuƙar muhimmanci a wannan babi, da Allah yake cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, Allah yace lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah yace wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. Wannan ayoyin asali sun sauka ne don su yi bayani akan ɗabi'ar kangararrun mutane da kuma abin da zai faru saboda ɗabar kangara ta Yahudu da Allah zai umarce su da abin da Allah ya ambata nan. Da Allah yake cewa walau anna katabna alayhi, wallahi da a ce za mu wajabta musu mu ce musu an iqtulu anfusakum, ku kashe junanku, kashe kawunanku, a wukhriju min diyarikum, ko mu ce musu ku fice daga gidajenku, Allah ya ce ma fa'alu, wallahi ba za su aikata ba, illa qalilun minhum, sai ɗan kaɗan daga cikinsu. Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, ina ma da a ce mutane za su dinga aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi, da sun yi haka, Allah ya ce lakana khairan lahum, da hakan ya zame musu alkhairi, wa ashadda tathbitan, da kuma shine mafi dacewar abin da zai sa su tabbata akan imani. Wa idan kuma la'ataynahum min ladunna ajran azima, da mun ba su lada mai yawa daga garin mun ji Allah, wala hadaynahum siratan mustaqima, kuma da mun shiryatar da su zuwa tafarki madinci. Abin da ya faru shine Yahudawa na da can, kame da Allah ya bada labarinsu a cikin suratul Baqara, da Allah yake cewa wa in akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, mun dauki alkawari da ku cewa kada ku zubar da jinin junanku, kada kuma ku fitar da wasunku daga cikin gidajenku, thumma aqrartum, kuka tabbatar da haka, wa antum tashhaduna, kuka shaida cewa an yi haka. Allah yana ba Yahudawan zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda iyayensu Yahudawan zamanin Annabi Musa suka yi. Allah yana goranta musu, wato taɗewarsu da karya alƙawarinsu da saɓa dokokin Allah. Shine Allah yake cewa kuma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alayhi. Zuwa ƙarshen aya. Sai Allah yake cewa kuma gashi abinda aka yi alkawari da ku kun karya, sai gashi kuna kashe junanku, kuma kuna fitar da junanku daga gidajensu, alhalin kuma da za a yi wa iyatukum usara tafaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, da za su zo kuma an kama su a wurin yaƙi, sai kuma ku cire dukiya ku fanshe su, alhalin fitar da su daga gidajensu ya haramta a gare ku. Wato Yahudawa na banu Nadir da banu Kainuka sun rabu gida biyu, wasu suna muhalafa da Aus, wasu kuma suna muhalafa da Khazraj. Saboda haka sai su zo yaƙin da ake tsakanin Aus da Khazraj, sai wani sashe na Larabawa su goyi bayan Aus, wani sashe kuma su goyi bayan Khazraj, sai su zo su shiga cikin yaƙin sai su kashe junansu. Shine kuma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum, sannan kuma daga haka sai suka fara koran junansu daga cikin garin Madina. Shine wa tukhrijuna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, kuna koran wasunku daga cikin gidajensu. Shine wannan laifin da suka yi na kashe junansu, wannan laifin da suka yi na koran junansu daga gidajensu, shine Allah yake cewa walau anna katabna alaihim, wannan aikin da suka yi na barna, da a ce Allah ne ya ce to su yi haka, aniqtulu anfusakum, da Allah ne ya ce musu ku kashe junanku, aw ukhriju min diyarikum, ko kuma Allah ya ce ku fita daga gidajenku, Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum, wala ba za su sai yan kana. Saboda Allah ya fi kowa sanin ɗabi'arsu, abinda suke yi a matsayin barna da sharholiya da rashin sanin darajar kai da sanin darajar sanin ya kamata, da yau za a wayi gari a ce to Allah ya ce wannan abin yake so yanzu a yi addini ne ko da ba za su yi. Wani ce ɗabi'a mafi yawan mutane, mutum yana iya cire kuɗi ya kashe su, ya watsa a wajen biki, ya yi akwatin aure na gani da faɗe, ya gina gida na gani da faɗe, ya ci abin da yake so, ya sanya sitirar da ya ga dama, ya hau abin hawar da ya ga dama, ya yi duk abin da ka san ana yi da kuɗi, baya jin nauyi a jikinsa. Yanzu wannan da ya sunan shi kashe kuɗi ko? Kashe kuɗi sunan shi. Amma tunda sa kai ne yana yi, baya jin wani nauyi, baya jin wata damuwa. Amma da aka ce to fitar da zakka, zakkan nan aka ce kashi ɗaya bisa arba'in na dukiyarka, sai ji ya mai nauyi ya kasa, kuma shi ma kashe kuɗi ne. Amma zai iya zuwa ya ba mawaƙa, ya ba maroƙa, ya ba ƴan barandar siyasarsa, wanda kuma su ma talakawa ne irin waɗanda aka ce a ba kuɗi, wanda aka ce a ba su da sunan zakka, amma ba zai iya ba su ba tunda da sunan zakka ne. Haka shi ne ma fa'alu ke. Haka zai iya gina gida, ya sa duk abin da yake so a cikin gidan nan, amma aka ce zo gina masallaci, shi ma sunan shi gini, ko kuma zo ka ce maka a gina masallaci, sai ji ya kasa, ma fa'alu. Ko mun gane zai iya gamuwa da wasu ƴan bariki bai san daga yadda suka fito ba, mace ce ko namiji ne wanda yake harkar bariki da su, ita ɗiban kuɗi yana ba su, bai san daga yadda suke ba, bai san su waye iyayensu ba, baya tunanin ya amfana ma da su hala, kaga sun yi kama da marayu. Amma aka ce ibaka ba marayu sai jiya mai nauyi, ibaka ba talakawa sai jiya masa nauyi, to ne ce ɗabi'ar ɗan adam ta asali, babu wanda yake fita daga ita sai irin wanda Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda Allah ya tsare shi daga mummunar ruwa wanda take hana shi yin alkhairi dake cikin zuciya, Allah ka tsare. To abinda mutum yake iya yi a banzan bazara, yayi asarar kuɗinsa da lokacinsa ko jininsa ko mutuncinsa, idan yanzu aka dawo aka ce irin wannan abin da sunan Allah ne ya ce yayi, kuma ga ladan da aka ce zai samu a matsayin wajibi ko rukuni ko mustahabbi ko wani abu cikin ayyukan addini, sai ya ji wannan abin ya mishi nauyi sai ya kasa shine ma fa'aluhu ba za su aikata ba illa qalilun minhum sai ɗan kaɗan cikin mutane ba Yahudawa kaɗai ba sai Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi wallahi da mutane za su dinga aikata abinda aka ce ana musu wa'azi mu lura nan sai aka ce fa'al aiki ba a ce walau annahum mustama'u su saurara kadai ba ko walau annahum faqahu su fahimta saboda abinda ake fada a wa'azi ana so ya tafi beyond saurare da fahimta zuwa ga practicing yin shi a aikace shine amfanin kamar da Bashir ke cewa amfanin wa'azi aiki da shi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane za su dage wajen yin aiki da abinda ake musu wa'azi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce san da wannan aya ta sauka wasu daga cikin su kaman Ammaru dan Yasir an ruwaito daga gare shi kaman Anas dan Malik ko wani sa kamar yake cikin tafsirin Ibnu Jarir da wasu wurare suka ce wallahi mu muna aiki da abinda ake saukar mana mu kam da mu aka ce mu kashe kanmu ko aka ce mu fita da gidajen mu wallahi da mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ya ce nagode wa Allah da ya huwaci mun sahabbai wanda da gaske suke aiki shi sa da aka zo aka ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna nan take suka fara yin sadaka da abin da suke da shi din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ya ce musu ku yi sadaka na je ziyara aiki gidan wuta na gan ku da yawa a cikin gidan wuta maganin wannan musiba ta shiga wuta shine ku yi sadaka Anas Bilal yake cewa matan nan haka suka dinga cire munduwa da ke hannunsu na azurfa ko zinariya da zoban da ke hannunsu da ɗan kunnen da ke kunnensu suka dinga cirewa suna zubawa a cikin wannan kwandon sadaka kamar yanzu misali a ce an zo ana neman sadaka a masallaci baka zo da kuɗi ba baka da abin nan kuɗi a wallet ɗinka sai ka cire agogonka mai tsada ka saka ko ka cire wayarka ka cire cin ɗinka ka saka ta ci misali ko ka cire hularka ko ka saka sai a je a saida wannan a sa kudin a masallaci saboda an ce su yi aikin kuma su aikin suke sani walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahu Allah ya ce to da wannan shine mafi alkhairi ga mutane wa ashadda tathbita zuwa karshen aya al-imamu abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa yake cewa a wannan wurin an faɗa abubuwa guda hudu wanda su ne za su nuna wato su ne unwani su ne jeren giyar alkhairin da mutum zai samu idan yana sauraron wa'azi kuma yana aiki da shi na farko shine alkhairiyya da Allah ya ce lakana khairan lahu wato lakanu min al-akhyar za su zama cikin zaɓaɓɓun bayi waɗanda Allah madaukakin sarki zai ba su dukkanin alkhairin da yake baiwa bayin da ya zaɓa na biyu shine husul at-tathbit ko at-tathabbut za su samu tabbatuwa da Allah ya ce wa ashadda tathbita za su samu tabbas a cikin abin da suke asiri yake cewa fa inna allaha yuthabbitu alladhina amanu Allah yana tabbatar da mu'minai bitawfiqi ya ba su gamdakatar warida ya yaddada su wasabr ya ba su dauriya da haƙuri wa shukur kuma Allah ya yaba wa aikin da suke daga nan sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da taimakonsa da agajinsa kamar yadda yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa yawmal qiyama sai Allah ya ba su tabbatuwa da zance wanda yake da tabbas a nan duniya da ranar alkiyama wannan da yana cikin ta goma shin da mutum zai samu yana aiki da wa'azin da yake masa abu na uku shine cikin fadin Allah da yake cewa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima kuma da za mu ba su lada ne yawa asin da yake cewa al'ajil minhu wal ajil lada na nan duniya da kuma na lahira wanda da yake sauraron wa'azi kuma yake aiki da abin da ake gaya masa to Allah zai ba shi lada iri zai ba shi lada zai ga alkhairin haka a nan duniya kuma zai ga cikakken alkhairi ranar gobe kiyama wajen gamonsa da Allah a yayin da zai ga cewa ma'auninsa ya cika da ayyukan alkhairi, Allah ka samu cikin su. Asiri yake cewa na hudu shine al-hidayah, da Allah yake cewa wa lahdaynahum siratan mustaqima, da kuma mun shiryatar da su zuwa ga tafarki madaici. Shine yake cewa hadha umumun ba'da takhsis, wannan an sake gane magana ne bayan an yi magana wata kike bantacciya, wato duk wadancan da khairiyya da sabati da abin nan al-ajr al-azim, dukkanin su wani bangare ne na as-siratul mustaqim, na samun tsayuwa akan tafarki madaidaici wanda Allah madaukakin sarki yake horar mu kullun da mu nemi Allah ya sa mu a kai, kamar yadda muke faɗa kullun a cikin karatunmu na Fatiha, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici, tafarkin waɗanda ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ko bata tuba, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima, wanda da yake aiki da wa'azin da ake mushi babu shakka zai samu wato dacewa da wannan tafarki madaidaici. Idan muka kalli waɗannan maganganu da muka bujiro da su a gurguje, da wannan tattaunawa da aka takaita ta kwarai a cikin wannan awa ɗaya mai albarka, insha Allah za mu iya fitar da magana kamar haka, cewa kowane mutum a cikin bil'adama, sawa'un musulmi ne ko kafiri, yana buƙatar wa'azi, yana buƙatar a gaya masa gaskiya. Sawa'un malami ne shi wanda kullum shi yake yin wa'azi ko ko mai saurare ne, hatta malamin da ke wa'azi shi ma yana buƙatar wa'azi, domin ba ma'asumi ba ne. Don hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ma'asumi, Allah ya mishi wa'azi, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, Allah ya mishi, kaga wannan wa'azi ne da aka keɓance shi da shi. Idan mutumin kirki ne, to nan ma yana buƙatar a mai wa'azi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi ta wa'azi wa ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, aka kira su da suna mu'minai, kaga mutanen kirki. Haka nan sauran mutane waɗanda ba mutane da suka shahara da kirki ba, su ma suna da buƙatar wa'azi. Babu wanda ya fita daga a yi masa wa'azi. Haka nan maza suna da buƙata zuwa gare shi. Haka nan mata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan keɓance mata a yi musu wa'azi ma na musamman, bayan ya musu jumhuri tsakaninsu da su da sauran mazaje, yakan keɓance su don yi musu wa'azi na musamman da ya shafi wasu abubuwa da suka keɓance su. Saraka, a matsayina na musulmi, a matsayinka na musulmi, a matsayinmu na musulmai, ya kamata kowa ya yi wa kanshi karatun tanazu, ya tambayi kanshi, shin ina da wani barnamaj, ina da wani tsarin program a rayuwata na sauraron wa'azi, kamar yadda nake da tsari na zuwa majalisa wurin zama da ake fira, ko nake da tsari na ainihin wato wata sana'a ko wata harka ta rayuwa da kullum nake cinye lokutana a kai, ko kuma zama kawai a kalli TV ko a saurari labaran duniya a rediyo ko a shiga cikin social media a yi barkwanci, a yi leƙe-leƙe, a yi gulmace-gulmace, a yi jayayya, duk waɗannan abubuwan muna da lokacinsu, amma babu da lokacin sauraron wa'azi. Wataƙila wani ma hatta wa'azin mako da limamin juma'a yake a huduba, wani bai ba da muhimmanci ya saurara, don ba zai taho ba dama sai ya juma'a ana kabbara, wato sai za ta da iƙama ce, ba ruwan shi da wa'azi, ko kuma ko da ya zo hankalin shi ne kai, yana wata shiriki ta ko yana can gefe yana surutu, wanda haka na iya sa ma ya rasa sanar shi ta juma'a. So da haka ya kamata mu kanmu wannan tambaya, shin ina sauraron wa'azi da ake yi, yawan wa'azin nan da ake yi, na zaɓi wani malami ko wata makaranta ko wani masallaci ko wani majalisi da nake zuwa don na saurari tunatarwa don a tuna min lahirata, sannan kuma in na saurara to what extent nake aiki da shi, wato wani mataki nake bi wajen ganin na yi aiki da wa'azin, ko ko kawai don aka yi wa'azi sai dai mu saurara kawai mu yi jugun kamar an yi mutuwa, da an tashi kuma shikenan mu koma mu ci gaba da irin abin da muka saba yi babu gyara, to irin wannan da yake sauraron wa'azi bai aiki da shi ba, matsalar da yake ciki tafi wanda bai saurara. Shi wanda bai saurara yanzu laifin shi kawai shi ne kin sauraron shi kuma wanda yake saurara bai aiki da shi ne kun shi guda biyu saurare da kin yin aiki wanda da yake saurara bai aiki da shi to sauraron da yake ma yana matsayin wato matsala ne gare shi saboda ƴan uwana masu albarka abinda na so kawai na tuna mana a cikin wannan awa shine muhimmancin mu dinga tsayawa duk inda muka ji ana wa'azi ko ana tunatarwa kuma ga ta dace da irin tafarkin da aka yi magana na Al-Qur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hikimomi da kissoshi masu ma'ana to mu tsaya mu saurara da kunnuwan basira mu ji abin da yake karantawa sannan kuma mu duba a cikin wannan wa'azi mu ga menene abinda lalle laifina ne aka gaya mini to in gyara lalle kuskure na ne aka gyara mini to in dau mataki ko kuma wani abin alkhairi ne da zan amfana da shi to in bada muhimmanci ga cewa na amfana kar irin yadda wasu suke ganin da zaran an yi wa'azi an fada laifin mutum sai a ce malaman nan ma yanzu abaci suke wa mutane kaji ma yanzu abin da suke faɗi ba dama su ga mutum da 'yan kuɗaɗe sai sun ce yi zakka zan daina zuwa masallacin wani ba dama a yi wa'azin da ya shafe shi sai ya ga cewa wai shi ake hara shi ake attacking in person ba shi ake attacking ba ana attacking laifin ne sai zama coincidentally shi kuma yana yin laifin to sai ka kaddara ma kuna da gaske ne an yi attacking ɗinka nan to ka zama daga cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ka kyale malamin da ya yi attacking ɗinka ana iya samun malami ya maka kukar sana ana iya samu watakila yana da wani grudge da kai ko kuma wani abu da ya haɗa ku sai ya samu wata dama sai maka kukar sana is possible yana iya faruwa amma kai kuma ka ɗauka to yanzu me ya a cikin abin da ya kukar sana da me ya alkhairi da za ka ɗauka watakila shi sai ya zama cikin mutane biyu masu asara ranar alkiyama akwai mutane guda biyu cikin mafiya asara da za a gani a lahira daga cikinsu na farko shine mutumin da wasu mutane suka amfana da iliminsa shi bai amfana da shi ba shine wanda yake yin wa'azi ya gaya mutane gaskiya shi kuma ya ƙi amfanuwa da wa'azin nasa su kuma mutane suka yi aiki da ka'idar ka ji faɗar malam kar ka aikata aikinsa suka ji suka ci gaba da aiki da wannan alkhairi ranar alkiyama zai ga gwaɗi da alkhairin da ke cikin wa'azin da ya yi amma a cikin kayan ladan wasu mutane ba a cikin nashi ɗaya kenan da kuma na biyu shine mutumin da zai ga alkhairin da aka aikata da dukiyarsa ko ba a cikin taskar ladansa ba shine wanda zai samu kuɗi ya taskace ya ƙi alkhairi ya ƙi bari amura har ya mutu ya bar gado sai kuma wanda suka gada ko waɗanda suka mallaka abin daga baya su kuma su yi aikin alkhairi shi wani ma hala bai da gada ka kawai abin da ya kawo hannunsa sai aikin alkhairi da kai ka kasani sai da dukiyar ce da aka amfani ta wajen samun alkhairi amma kuma kai baka da rabuwa ciki Allah ka tsare mu daga asara da taɓewa ƴan uwa masu albarka kan da cika mu da dogon surutu ina ganin ya dace a dakata haka yana daga cikin abin da ke sa a riƙe wa'azi shi ne kai yawa idan ya yawa a ɗabi'ar ɗan adam yana iya manta abin da yake shi ne lubbu ɗin abin da yake shi ne substance ɗin watakila ya manta shi yana ganin kar mu tsawaita abin da na faɗa ya zama daidai ina fata Allah ya ba mu damar aiki da shi ni da ku gabaki ɗaya Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ji ƙan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gabaki ɗaya Allah kuma ya san mu cika da imani Allah ya ba mu wato ƙarfin gwiwa a aikata wa'azozin da muke saurara da nasihohin da malamai suke mana a yau da kullum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.